إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أموا نامنا جيس واتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda wannan majalisi shine na 93 a wannan yammaci na Alhamis 26 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yayi daidai da 15 ga watan 6 shekara ta 2023 gabanin mu ci gaba da karatu za mu duba tambayoyi guda biyu a takaice wannan tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce akan wannan ayar menene fassarar ta da Hausa wato dai me take nufi bismillahir rahmanir rahim wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin bisalam wannan ayar ayoyi guda biyu abinda suke nufi Allah yana magana ne kan mushrikai da kuma irin cutarwa da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a turbar isar da sakonsa da yazo da shi daga gurin ubangijin sa mushrikan makka Allah madaukakin sarki yace wa iyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim saboda irin cutarwa na mushrikai suna kusa da su kada kai da idan danunsu ganin su in suka kafa maka idanunsu suna maka kallon biyu taro uku sisi kai ka ce da wannan ganin nasu za su kada kai a ƙasa wasu malamai na tafsiri suka ce kai ka ce za su gusar da kai daga matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye ka a kansa na manzo su dawo da kai kamar kowa saboda yanda suke kafa maka ido suna maka kallon hadirin kaji la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra ayaushe ne ne suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kallo na cutarwa din ka san wani idan ya kafa maka ido har tuntube ma sai ka nemi kai to yawa to yana daga cikin haƙƙin hanya ga masu zama akan hanya kar su cutar da mutane masu wucewa ka kafa mutum ido ba daukewa namiji ne ko mace mata sun fi cutuwa da irin wannan to har namijin ma akwai masu cutuwa wanda in kallo ya masa yawa sai ya shiga wani yanayi wani kuma zai iya tsarguwa to su mushrikai suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ganin kallon hadirin kaji in suka kafa masa ido kafa idan na cutarwa na tsangwama me yasa suke masa wannan lamma sami'u adh-dhikra a lokacin da suka ji karatun alqur'ani musamman in yana karanta alqur'ani sun fi masa irin wannan kallo na cutarwa din wa yaquluna innahu la majnun sannan abinda suke fadi a lokacin da suka ji alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su ce wannan kan ma mahaukaci ne abinda yake fadi ba shi da ma'ana kasan mahaukaci furucin da zai fito daga bakinsa zaka ga bashi da ma'ana to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma suke masa irin wannan hukunci cewa abubuwan da suke fita daga bakinsa ba su da wani tasiri kar ma ku daga kai zuwa ga abin da yake fadi ai mahaukaci ne mahaukaci kuma abin da zai fadi zaka babu tunani ba hankali ciki to sai Allah ya dau nauyin mayar musu da martani shi da kansa Allah ya ce wa ma huwa illa zikrul lil alamin ai ko wannan abin da yake gaya musu suke ce masa mahaukaci suke masa kallon hadirin kaji ba komai bane face ambato da fadakarwa da tunatarwa ga dukkan duniya wa ma huwa illa zikrul lil alamin wani tafsirin kuma wa ma huwa illa zikrul lil alamin ba komai bane wannan abin da yake karanta musu sai daukaka ga mutan duniya mutan duniya sun samu daukaka da alqur'ani wa innahu la zikrul laka wa liqaumika shi daukaka ne gare ka da kai da mutananka to shi abin da suke kushe annabi da shi ai su din ma karan kansu daukaka ne gare su shi alqur'ani din kenan wannan a takaice shi shine bayani takaitacce dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi guda biyu tambaya ta biyu ce assalamu alaikum Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce ya halatta mutum yayi treatment a mace da ba muharramarsa ba misali treatment din lafiya ya halasta in mace lafiya bata zo ba shin namijin zai iya yi wa mace aiki dan Allah dan tallafa wa rayuwarta ba zai iya ba a shi kan ai yaro ne ko matashi akwai malamai a samansa lokacin da prefect mace bata zo ba me yasa aka sa prefect mace da sai a sa namiji kawai an sa mace ce ta kula da ƴan uwanta mata shi kuma namiji an sa ya kula da ƴan uwansa maza to a lokacin da wata batta da lafiya kuma prefect mace na lafiya bata zo ba sai a ga yawo malamai su sun san yanda ya kamata su tunda kai din ma ai ba likita bane kuma ba nurse bane balle a ce larura ta sa zaka iya yi inda likita ne ko nurse sai a ce eh to larura za ta iya sa kai treatment wa mace to amma kai ba likita ba kai ba nurse ba kawai dai an baka kula ne da wannan bangaren aka dan maka wasu bayanai takaitattu hakenan in mace batta da lafiya ba hurumin ka bane ka je ka kamata treatment sai ka sanar da malamai malamai kuma sun san abin da ya kamata wannan shine muka ce majalisun wannan shine na 93 a halkar da ta gabata mun duba salarin sayyidina Umar lokacin da ya zama khalifa nafaqatul khalifa to wannan halkar abin da zamu tashi kansa ko zamu yi magana kansa shine badu'ut tarikh shafi na 157 shafi na 157 badu'ut tarikh yaya akai aka kirkiri tarihin musulunci yau muna shekara 1444 muna cewa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara 1444 daga makka zuwa madina to ya akai aka fara lissafi da hijira shine abin da zamu karanta a yau a wannan halkar tamu kaga yau mun ce 26 ga watan dhulqa'ada hijira na da shekara 1444 to lissafi da hijira yaushe ya fara shine bayanin da zamu duba a wannan majalisi yace lam yakun lil arabi mabda'un thabitun yu'arrikhuna bihi ahdathahum larabawa ba su da tushe ba su da asali tabbacecce wanda suke tarihi da shi abubuwan da suke faruwa cikin su ba su da wani abu takamimi tsayayye ajiyayye da suke lissafin tarihi da shi a ce jiya kaza ga watan kaza yau kaza ga watan kaza abu ya faru satin can ran kaza ga watan kaza ko watan can ran kaza ga watan kaza ba su da wannan larabawa to in ba su da shi ya suke su yi lissafin tarihi har a gane wane an haife shi shekara ta kaza wane ya rasu shekara ta kaza shine yace bal kanu yu'arrikhuna bi ashharil hawadith allati taqa'u bainahum to wannan shine hanya ita ce hanyar da suke bi wajen lissafin tarihi suna tarihi da mafi shaharan hadisa da ta faru a tsakanin su abin da ya faru shahararre in sun tashi lissafin tarihi sai su yi lissafi da shi misali a yau wani abu shahararren abu ya faru wa kamar zai kawo mana misali anan gaba wani madaukaki ya rasu a cikin su sananne cikin masu sarauta ko kuma masu fada aji to daga wannan rasuwar nasa sai a ci gaba da lissafin tarihi idan wani abu yazo ya sake faruwa shahararren abu sai a bar wancan tsohon lissafin sai a ci gaba da lissafin wanda yazo sabo idan da misali shekaru biyu baya wani cikin sarakuna ko masu mulki ko masu iko ya rasu ana lissafin tarihi da rasuwansa idan wani ya rasu a yau shi ma yana cikin shahararru sai a aje wancan sai a dauki na yau sai a ci gaba da lissafin tarihi da shi to shine bayanin da yake cewa sun kasance suna lissafin tarihi da mafi shaharan hadisa da take faruwa a cikin su fa idza waqa'at hadithatun kabira arqu biha idan wata hadisa mai girma ta faru sai su yi lissafin tarihi da faruwarta a ce wani an haife shi ran da sarki wani ya rasu saboda aka yau shekarun sarki wani da rasuwa biyar to kenan wani yau shekarun sa biyar mun gane yadda suke lissafin tarihi wani ya gama makaranta ran da sarki wani ya rasu yau sarki wani rasuwarsa shekara uku ka kenan yau shekara uku da gama makarantan wani to shine fa idza waqa'at hadithatun kabiratun arqu biha idan wata hadisa mai girma ta faru sai su yi lissafin tarihi da ita ila an yaqa'a hadathun akharu kabirun fayu'arrikhuna bihi wa yatrukuna at-tarikha bil hadath as-sabiq alayhi har sai wani sabo ya sake faruwa sai su bar tsoho sai su zo su cigaba da lissafi da sabon wannan shine tsarin da Laraba suke tafiya a kansa gabanin a zo a samu lissafin tarihi na hijiriya na hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wa min ash'aril ahdath allati arqu biha daga cikin mafi shaharan hadisa da suka faru wanda Laraba suka yi lissafin tarihi da irin wannan hadisan yanzu zai kawo mana misalai dama na ce zai kawo mana misalai na farko yace bina'ul ka'bati gina ka'aba waye ya gina ka'aba annabi ibrahim da shi da ɗansa isma'il to sai zaman to laraba suna lissafin tarihi daga gina ka'aba duk wani tarihi da za su yi lissafi da gina ka'aba yau gina ka'aba shekara 100 an haifi wani to daga nan za a ci gaba da lissafin shekarun wani yaushe aka haifi wani an haife shi bayan gina ka'aba da shekara 100 to yanzu bayan gina ka'aba da shekara 150 za a fahimci cewa shekarun sa 50 wani ran yaushe yayi aure bayan gina ka'aba da shekara 160 yanzu yau gina ka'aba shekara 170 sai a ce to yanzu shekaran wani da yin aure shekara 20 mun gane yanda suke lissafi da ginin ka'aba sai zamanto suna lissafin tarihi da gina ka'aba wa kana zalika fi sanati 1855 ginin kabla al-milad ginin ka'aba ya faru ne a shekara ta 1855 gabanin miladiya gabanin haihuwar annabi Isa alayhi salam shekara 1855 kafin miladiya kenan thumma arqu bin hiyari saddi ma'aribin bil yaman to bayan sun yi lissafin tarihi da ginin ka'aba to da yake ginin ka'aba shekarun na ta turawa al'amarin ya tsufa sai wata hadisa kuma sabuwa ta sake faruwa hadisar da ta faru kuma wannan ta faru ne a yaman wacce ta ja hankalin larabawa ita ce yake bayaninta anan shine in hiyaru saddi ma'aribin bil yaman wanda Allah ba mu labarin ta a cikin Al-Qur'ani laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wannan tarihin wannan al'amari na saddu ma'aribin na Yaman Allah yake hakaito mana cikin Al-Qur'ani Allah ya ce mutanen Saba kabila ce cikin kabilun Larabawa waɗanda suke zaune a Yaman sun kasance fi maskanihim aya a gurin zaman nasu shine ma'arib sunan gari ne ma'arib sunan garin da suke zaune sunan sa ma'arib suna da aya wacce take abun duba wacce irin aya irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki
ya yalwata su da su subhanahu wa ta'ala da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya kawar musu da duk wani bala'i da fitintinu wannan duka ayoyi ne da Allah ke ambato na ni'imar da ya musu da kuma zaunar da su kalau da yayi da zama da suka yi cikin daula duk wata fitina da bala'i da zai tunkaro su Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe musu wannan sai Allah ya bayyana abun yace jannatani an yaminin wa shimal suna da lambuna kattikattin lambuna da gonaki kattikatti ta kudu da arewa da wannan gari na ma'ari to tsakiyan garin akwai wani katan rami wanda in an yi ruwan sama ruwa zai biyo ta gurin ya gudu ya tafi to sai suka kange wannan rami sai zamanto duk lokacin da ruwan sama yazo sai ya taru a rami in ya taru sai su yi amfani da shi wajen shayar da wannan lambuna da gonakin nasu da suke kudu da arewa to kuma lambuna da gonakin sai su kawo amfani mai tarin yawa na fitan hankali kayan ciye-ciye kala-kala ƴaƴan itatuwa kala-kala abinci kala-kala duk sakamakon wannan ruwa da suka kange suke amfani da shi to kaga wannan ni'ima ce mai girma da Allah madaukakin sarki ya musu wanda ya kira ta da aya fi maskanihim aya suna da aya abudduba abal la'akari abal daukan izina to sai Allah ya sanya suka zauna kalau suka zauna cikin kyawun yanayi abinci gashi nan babu wanda yake zaune cikin yunwa sannan kuma daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu ya sanya su suka zauna cikin aminci cikin walwala cikin daula sannan waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr wani wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu garuruwan da suke makwabtaka da su sukan je ga wannan garuruwa cikin sauki su ɗebi abubuwan da suke nomawa su kai can su ɗebo abubuwan da ke can wanda ba su da shi su taho da shi wannan shi ma na daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu to sai Allah ya buƙaci su gode masa bisa ni'imomin da ya musu to maimakon su gode wa Allah subhanahu wata'ala fa'arabu sai suka kauda kai suka juya baya daga waɗannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu fa'arsalna alaihim سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واصل وشيء من سدر قليل to wannan shine sakamakon da Allah madaukakin sarki ya musu shi yasa ya ce zalika jazainahum bima kafaru da suka bijirewa Allah subhanahu wataala Allah sai turo mamakon ruwa wannan guri da suka kange suke shayar da gonakin su ruwan da yazo sai fasa shi yayi ragaraga da shi sai aka wayi gari gonakin nasu duka ruwa ya malalata yadda ba zai amfanar da shuka ba sannan ruwan da suke kokari su tara zauna ya ki zama ya gudu ya tafi to shine ake kira inhiyaru saddi ma'ribin wato rugujewan wannan guri da mutanen garin ma'rib suka kange rugujewan sa shi kuma rugujewan sa ya jefa su cikin tasku ya jefa su cikin kunci na rayuwa ya jefa su cikin karancin abinci da abun hannu da abubuwan masarufi to wannan abun tunda babban abu ne da ya faru sai Laraba suka ci gaba da lissafin tarihi da faruwar sa yace wal marji'u annan hiyarahu kana sanata 120 shi rugujewan wannan guri tafki da mutanen ma'ar wato kabilar Saba yan kasan Yaman rugujewan wannan guri da suka kange ya faru ne shekara ta 120 qablal milad gabanin miladiya gabanin haihuwar annabi Isa alaihi salam kenan yanzu tunda wannan shine sabon abu da ya faru mafi shahara sun daina lissafi da lissafin tarihi da ginin Ka'aba sun dawo lissafin tarihi da rushewar ganuwa ko kuma kwari da mutanen ma'ari suka kange dan su tara ruwa su shayar da gonakin su sai aka dawo lissafin tarihi da shi kuma ya faru ne shekara ta 120 kafin miladiya yace walam yastaqir tarihuhum bi hadha alhadith karka dauka akan wannan tarihin su ya tabbata a bai tabbata kan wannan ba faruwan wannan hadisa na rugujewan guri ko tafki da suka gina dan su kange ruwan sama idan ya zo tarihin su bai tabbatu a wannan ba bal arqu ba'da zalika bi mautika abdin lu'ay الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات سنة 60 ميلادية wato tarihin su bai takaita ga rugujewan tafkin ma'aribba sun sake yin tarihi da rasuwan Ka'ab dan Lu'ay kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai cikin jerin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kakan annabi na bakwai to lokacin da ya rasu shi Ka'ab bin Lu'ay tunda madaukaki ne cikin Larabawa kalmar sa abar sauraro ci to sai zama da rasuwarsa sai aka dawo lissafin tarihi da rasuwarsa sai aka daina lissafin tarihi da rugujewan tafkin ma'ari shi ya faru gabanin miladiya da shekara 120 to rasuwan kakan annabi wannan na bakwai kuma ya faru ne gabanin miladiya da shekara 60 kaga tsakanin su shekara 60 kenan kenan yanzu sun dauki shekaru 60 suna lissafin tarihi da rugujewan tafkin ma'ari to da kakan annabi Ka'ab bin Lu'ay ya rasu sai suka daina lissafin tarihi da rugujewan tafkin ma'arib dake Yaman sai suka dawo lissafin tarihi da rasuwan kakan annabi Ka'ab bin Lu'ay kakan annabi na bakwai kama arrahu bi hadithil fil alladhi ashara ilayhi alquranul karim fi suratil fil kamar yadda suka yi lissafin tarihi da hadisar giwaye hadisar giwaye kamar yadda muka sani a Abrahata kamar yadda yazo cikin sira ko Abrahata ɗaya daga cikin sarakunan Yaman shine wanda ya gina coci a garin sa wannan cocin da ya gina ya kudiri aniyar zai dauko dawafin da Larabawa suke jikin ɗakin Ka'aba ya dawo da shi ga wannan coci da ya gina a Sana'a babban birnin Yaman to su kuma Larabawa suna girmama ɗakin Ka'aba tun lokacin da Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba suke girmama ɗakin Ka'aba suke hidima wa ɗakin Ka'aba mutum zai iya sadaukar da duk abin da ya mallaka wa ɗakin Ka'aba kuma yana ga hakan ɗaukaka ce gare shi shi yasa duk wanda kula da ɗakin Ka'aba ke hannunsa cikin Laraba ana ganin sa madaukaki ne kaga wannan zai nuna maka yanda suke girmama wannan ɗaki na Ka'aba kuma a ce yau za a ɗauko ɗawafi daga ɗakin Ka'aba a kai coci a Yaman suna ga wannan kashe ne gare su an tabar da su in aka yi haka to shine aka samu wani cikin Larabawa ya je shiga da daddare faki ido yayi bayan gari a cikin wannan coci in za a wulakanta musu nasu bari su su fara wulakanta wancan gabanin a wulakanta musu nasu to shine labari ya iske sarkin da ya gina wannan coci Abrahatal Ashram sunansa kenan Ashram tsagi ne a hancinsa kamar lakabi ake masa Abrahata mai tsagaggen hanci shine Ashram asalin sunansa Abrahata to da labari ya iske shi sai ya ce to shi kuma ramuwar gayya ta fi ta gayya tunda su bayan gari suka zo suka masa a ɗakin ibadarsa to shi kuma ɗakin ibadarsa zai je ya rushe shine ramuwar da zai yi ita ce ramuwar da zai yi to shine ya hada mayaka masu tarin yawa da makamai masu hatsari da giwaye ƙarfafa wanda an ɗau shekaru ana kiyonsu aka kosar da su ta yanda giwa za ta iya ruguza guri to ba giwa ɗaya ba giwaye masu tarin yawa ya fita da su ƙabilu daban-daban na Larabawa da suka ji labarin fitowarsa sun yi ta ƙoƙarin fitowa su hana shi duk ƙabilar da ta yi gaba da ita sai ya gama da ita ya kama 'ya'yan wannan ƙabila a matsayin fursunonin yaƙi to da haka har ya kusa isowa garin Makka dab da zai shiga garin Makka sai ya da zango a wani guri yasa aka je aka tattaro masa raƙuman cikin garin Makka na 'yan Makka Larabawa kenan da tumaki da awaki duka aka tattaro masa ya nuna musu fa bai zo da wasa ba kuma da gaske yake aka tattaro aka kawo masa to sai tura wa Laraba zai ba su dama guda idan suna da ta cewa ko wata alfarma da suke bukata gurinsa to su turo wanda zai yi magana a madadinsu to shine suka tura kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib bin Hashim ya je magana a madadinsu da Abdul Muttalib ya zo ga wannan sarki Abrahata suka zauna sai yake bayyana wa Abdul Muttalib shi Abrahata aniyarsa ya taho ni da nufin ya rusa ɗakin Ka'aba shin suna da wata magana ko suna da wata bukata Abdul Muttalib yana buɗan bakinsa sai ya ce babbar bukata ta gare ka ka sake min raƙumana da ka kama sai yayi murmushi na izgili ya ce kai amma ka bada ni sanda ka shigo falo na kwarjininka ya cika zuciyata kwarjininka ya cika zuciyata da yana zaune akan gadansa na sarauta shi Abrahata shigowan kakan annabi ke da wuya sai kwarjininsa ya sa ya sauko ƙasa yana ga ba zai iya ci gaba da zama a gadan sarauta kakan annabi ya zo ya zauna a ƙasa ba kwarjininsa ya sa ya sauka suka zauna a ƙasa tare da kakan annabi Abdul Muttalib to shine yace ka bani kunya sanda ka shigo kwarjininka ya gama cika zuciyata har na gagara zama a gadona na sarauta na sauko ƙasa kuma yanzu kai ka nazo zan rusa ɗakin ibadarka ka rasa akan me zaka yi magana sai kan dukiya kasasshiyar abu kenan ɗakin ibadar taka batta da muhimmanci gurinka dukiyarka tafi muhimmanci a gunka sai yace a'a dukiya wannan tawa ce ni zan kare abu na ɗaki kuma na Allah ne Allah zai kare kayansa sai yace ayyau ba wanda ya isa ya hana ni zuwa ga wannan ɗaki da rusa shi sai Abdul Muttalib ya ce masa ga ka gashi ya ce ku sake masa raƙuman sai tafi aka sake Abdul Muttalib raƙuman sai kada su ya tafi da gari ya waye rana ta dago Abrahata ya ce a fiskantar da giwaye su shiga ɗakin su shiga makka su je su aikatarwa ɗakin Ka'aba aka fiskantar da giwaye sai suka tsaya aka yi su tafi suka ki aka yi ta dukansu su shiga makka suka ki idan an dan juya su ta inda suka fito yankin Yaman sai su zuba a guje idan aka dawo da su aka fiskantar da su ariyan makka sai su ki tafiya aka yi ta dukansu suka ki tafiya to anan fa al'amarin ya daure wa Abrahata kai duk wani wanda zai kira cikin mutanen makka ko kuma cikin larabawa musamman cikin fursunonin da ya kamo a hanya akan wace hanya ce mafi sauki da za a bi a shiga makka suka nuna in an karkatar da giwar zuwa ga wannan hanyar sai ta ki tafiya ta turje ta tsaya a dake ta amma ba inda za ta shiga to suna haka ne Allah madaukakin sarki ya aiko tsuntsaye suka zo da tsakon kwami na wutan jahannama kowane tsuntsu yana dauke da tsakuwa guda uku tsakuwa daya a bakinsa tsakuwa biyu a kafafunsa guda biyu suka zo suka watsawa giwaye da dakarun Abrahata da shi Abrahata duka aka halakar da su suka wayi gari kaman karar da shanu ya ci ya tattaka faja'alahum ka'asfin ma'kul shine Allah ya bada labari cikin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul to tunda wannan hadisa ta faru ta halaka giwaye to sai larabawa suka daina lissafin tarihi da rasuwan kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai Ka'ab bin Lu'ay wanda ya rasu gabanin miladiya da shekara 60 suka da lissafin tarihi da wannan hadisa ta giwaye wanda alqur'ani ya ambata mana kuma a wannan shekarar ce aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa an haife shi a shekarar giwaye kamar yadda yazo cikin mustadrak na imamu hakim Allah masa rahama ibnu abbas Allah ya dade shi da babansa gaba daya yake cewa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawmal fil an haife annabi sallallahu alaihi wasallam ranar hadisar giwaye yana nufin lokacin da wannan hadisa ta giwaye ta faru na halaka su da aka yi da shi Abrahata a nan ne aka haifi annabi haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da faruwar wannan hadisa malamai suka ce alama ce da take nuna za a haifi madaukakin mutum shi yasa Allah ya hukunta wannan al'amari ya faru na halakar da waɗannan mutane yace wa arrahu aidan bi yawmi bu'athin sannan bayan lissafin tarihi da suka yi da hadisar giwaye halaka giwaye to sun yi lissafin tarihi da yawmu bu'ath shine ya fassara yawmu bu'ath yace wa huwa yawmun bainal ausi wal khazraj wannan wani wuni ne tsakanin aus da khazraj bu'ath sunan guri ne kusa da garin madina shi ake cewa bu'ath wanda a gurin ne yaki mai tsanani kazamin yaki ya auku tsakanin kabilu guda biyu na mazauna madina al-aus da al-khazraj wanda aka fi sanin su da al-ansar bayan annabi ya yi hijira daga makka ya dawo madina wannan guri bu'ath malamai na tarihi sun yi kokarin fito da location din to amma kuma an samu sabani tsakanin malaman tarihi na da can da kuma malaman tarihi na zamani wanda suka yi tarjama na garuruwa mun san larabawa suna da tarajum na buldan wato za a dauki gari sai a yi bayanin sa mu a nan yankin mu babu irin wannan misali a dauki garin Azare a yi bayanin garin Azare da inda garin Azare yake da kuma yanda aka kirkiri garin Azare galibi irin wannan sai an shiga deep an shiga tarihi sosai sannan misali a ce garin Bauchi ina ne location geography sa da kuma inda yanda aka kirkiri garin wannan Laraba suna bashi muhimmanci kowane gari ka taba zaka samu bayani kan gurin da garin yake da kuma garuruwan da suke makwabtaka da garin za a ma bayanin garin sai kaga garin gashi nan kaman a gaban ka kana ganin sa to shi wannan bu'as din da malamai da suka yi tarjama na garuruwa suka zo sai suka samu bambanci wajen fito da hakikanin actual gurin malaman tarihi na baya sai suke cewa gari ne da tsakanin sa da garin Madina tafiyan kwana biyu kun ga su tunda babu lissafin kilomita in an tashi lissafi na tafiya ne tafiya kuma ko su yi akan raƙuma ko dawaki ko jakuna ko da kafa sai suka ce ratan garin Bu'ath da garin Madina tafiyan kwana biyu to tafiyan kwana biyu kuma zai kai kilomita nawa a yanzu ta yadda zamu gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Makka da Madina yayi tafiyan kwana 12 to yanzu kuma lissafin da ake kilomitar da ke tsakanin Makka da Madina kilomita 420 to yanzu 420 ka raba shi gida 12 nawa zaka samu kaman zaka samu 35 ne ko 35 haka ne kenan duk kwana daya yana da daida tafiyan kilomita 35 wato tafiyar da a da za su yi na kwana guda in an ce kwana guda 24 hours kwana awa 24 in ka lissafa wannan tafiyan zaka ga zai kai kimanin kilomita 35 to in an ce tafiyar kwana biyu za a samu kilomita 70 kenan za a iya cewa tsakanin garin Bu'ath da garin Madina kilomita 70 wannan shine lissafin da ko bayanin da malaman tarihi na da can suka yi na farko malaman tarihi kuma na wannan zamani da suka zo sai suka ce a ratan da ke tsakanin garin Madina da Bu'ath bai kai haka ba bai fi makwabciyan garin Madina ba misali nan garin Azare mu ce akwai wani gari nan Jau ai mun san Jau mu ce garin Bu'ath kaman Jau ne tsakaninsa da Madina kaman Azare da Jau aka ga ratan ba wani mai yawa bane wasu ma suka ce bai kai haka ba ratan kaman dai ka ce cikin garin Azare da wancan runabout na bypass din ta kawai ka ce cikin garin Azare mukaddara shine garin Madina shi kuma wancan runabout na bypass mukaddara shine Bu'ath sai suka kafa hujja da kissar wancan Ka'abul Ashraf wanda aka kashe shi zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ka'abul Ashraf wanda Muhammad bin Maslama ya kashe shi to Muhammad bin Maslama wanda ya kashe Ka'abul Ashraf da ya tashi bayanin yanda yayi ya kashe shi yace da ya tashi daga ariyan da masallacin annabi yake sai ya tafi zuwa ga yankin Quraiza kuma bai fi kataka daga nan zuwa tasha ba daga nan kuma sai ya tafi bu'ar. To kaga in haka ne lissafin zai zama daga tasha bai fika tafi irin su hanyar shiraba. Hanyar shiraba za ka ma bar cikin garin Azare ba. Har sai a ce dai shi bu'ar tsakaninsa da Madina ratan ba wani mai yawa bane, bayanin da malaman tarihi na zamani suka yi kenan. To shi wannan yawmu bu'ath din an kira ranan da yawmu bu'ath saboda a wannan guri na bu'ath din an gwabza kazamin yaki tsakanin kabilar Aus da Khazraj. Kabilu ne na mazauna garin Madina, kabilu ne da suke zaune cikin garin Madina. To sai Allah madaukakin sarki ya hukunta yaki kazami ya faru tsakanin su wanda aka kashe adadin da ya wuce hankali daga kowane bangare. An kashe adadi mai yawa daga Aus, an kashe adadi mai yawa daga Khazraj. To wannan sai da hankalin Larabawa, so sai zama suna lissafin tarihi da wannan. Dan har a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, an samu daga ummuna Aisha Allah ya dade ita, take cewa kana yawmu bu'athin yawman qaddamahu Allahu azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ranan bu'ath, wato ranan da aka yi yakin bu'ath, rana ne da Allah ya yi sharan fage wa annabinsa. Saboda me? A ranan duk wani wanda wuyarsa ya kai yanka, duk wani isasshe, duk wani mai tinkaho, duk wani mai mulki, mai fada aji, a ranan duk sai da aka kashe shi cikin Aus da Khazraj. Yanzu tunda an kashe duk wani mai fada aji, mai mulki, wanda yake ga ya isa, kaga annabi in zai zo Madina ba zai samu kalubale ba. Wannan yasa mutan Madina suka tarbi annabi, saboda a cikin su babu wani madaukaki da yake ga annabi zai zabo ya zama kishiyarsa, babu wani mai fada aji a cikin su da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya rage masa martabarsa da kimarsa. Sai Allah ya hukunta faruwan wannan yaki sharan fage wa annabi, ta yanda in ya zo Madina ba zai samu kalubale ba. Mutum ɗaya kawai Allah ya bari, shi ma saboda hikima irin tasa, Abdullah bin Ubay bin Salul shi ne wanda ake ga mai fada aji cikin su. Shi kadai da kuma sun fi ɗari, masu fada aji a cikin su sun fi ɗari, amma duk a wannan yakin aka kashe su dan annabi ya zo ya samu guri gyararre shimfiɗaɗɗe, ya samu zukatan waɗannan mutane su taimaka masa wajen yaɗa da'awarsa da kuma yaɗa addinin musulunci. To shi kuma wannan da Allah ya sa ba a kashe shi ba, Abdullah bin Ubay bin Salul, hikima ce ta Allah dan Allah ya bayyana munafurci da munafukai a san su ka nisance su, ba da haka ba shi ma da za a kashe shi. To hikima ta Allah, sai Allah ya bar shi. To shi da annabi ya zo ya ga in ya fito na fito da annabi fa ba zai kai labari ba, saboda mutanen Madinan duk sun rada ga annabi, ba mai sauraronsa. To sai ya ɗauko wata dabara, yana wulakanta annabi dan annabi ya wulakanta a idansu. Duk inda annabi ya je zai wulakanta annabi, zai magana banza kan annabi. To da aka je aka yi yakin Badar aka dawo, ya ga yanda annabi ya ci gagaruman nasara. Annabi ya je da mutane 300 da ƴan kai, mushrikai kuma mutan Makka Quraysha da kowa ke jin tsoronsu kusan mutum 1000, amma annabi ya gama da su. To anan fa sai ya tsorita, yace a'a mutumin na yafi ƙarfina, yanzu wulakanta ji da nake gara in shafawa kaina ruwa. To anan sai nuna eh shi ma ya musulunta, to amma zuciyarsa cike da kafirci. To anan ne kuma ya dinga kulla makida da makirci wa annabi da sahabbansa, anan ne munafurci ya bayyana. To shi yawmu bu'ath rana ne da yaƙi ya auku tsakanin ƙabilun mutan Madina, al-Aus da al-Khazraj, ƙazantaccen yaƙi wanda an kashe adadin da hankali ba zai iya karɓa ba, kuma musamman ma waɗanda suke masu faɗa cikin ƙabilu guda biyu. To wannan ya sa sai Larabawa suka zo suka fara lissafin tarihi da shi, saboda al'amari ne mai girma ya faru a wannan yaƙi. To wannan kamar sharan fage ya mana, dangane da cewar gabanin a yi tarihin Hijiriya, Larabawa ba su da tabbataccen tarihi, sai dai in wani babban abu ya faru sai su yi lissafin tarihi da shi. To ga misalai nan ya ba mu ɗaya bayan ɗaya, da suna lissafin tarihi da ginin Ka'aba, da aka zo aka rusa tafkin mutanen Ma'arib sai suka daina lissafin tarihi da ginin Ka'aba, suka dawo lissafin tarihi da rusa tafkin mutan Ma'arib ɗan Yaman, ƙabilar Saba. Wannan kuma ya faru gabanin miladiya da shekara 120 to suna lissafin tarihi da rusa tafkin mutan garin Ma'ar sai kakan annabi madaukaki ne cikin Laraba Ka'ab bin Lu'ay sai rusu gabanin miladiya da shekara 60 sai suka daina lissafin tarihi da rusa tafkin mutan Ma'ar suka da lissafin tarihi da rasuwan kakan annabi Ka'ab bin Lu'ay shi kuma ya rasu gabanin miladiya da shekara 60 suna lissafin tarihi da rasuwan kakan annabi Ka'ab bin Lu'ay sai hadisar giwaye ta zo ta faru aka halaka giwaye da tsuntsayen da Allah ya aiko to tunda babban al'amari ne sai suka daina lissafin tarihi da rasuwan kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Lu'ay suka dawo lissafin tarihi da hadisar giwaye hadisar da ta faru na halaka giwaye suna cikin lissafi da hadisar giwaye sai kazamin yaki ya zo ya auku a wani guri da ake kiransa Bu'ath kusa da Madina wanda aka kashe manya-manya cikin kowane bangare na kabilu guda biyu da yakin ya auku tsakaninsu kabilar Aus da Khazraj to sai suka daina lissafin tarihi da hadisar giwaye suka da lissafin tarihi da wannan rana da wannan yaki ya auku shine yawmu Bu'ath to shi wannan kamar ya mana sharan fage kenan yace walam ma shuri'a fil qital wannan bayan zuwan musulunci kenan walam ma shuri'a fil qital fi sanati thaniya min al hijra ar-rakubi to lokacin da aka fara yaki a shekara ta biyu bayan annabi ya dawo madina bayan annabi ya hijira daga makka ya dawo madina an shar'anta musu yaki da ba a shar'anta musu yaki ba lokacin da suna makka ba a shar'anta musu yaki ba amma da suka yi hijira daga makka suka dawo madina a shekara ta biyu to nan sun samu karfi saboda me sun samu taimako daga mutan madina sun dau alƙawari za su kare annabi kamar yadda za su kare matansu da ƴaƴansu to kaga annabi ya samu karfi yanzu duk wanda zai takali annabi sai inda karfin annabi ya kare da annabi da suke makka da shi da sahabbansa suna da rauni to sai ba a ce su yaƙi mutan makka ba to amma yanzu da suka dawo madina sun samu karfi to anan sai aka musu umurni su yaƙi mutan makka to shine sai suka fara lissafin tarihi da wannan ya shar'anta musu yaƙin da aka yi shekara ta biyu kenan yanzu an daina lissafin tarihi da yawmu Bu'ath an dawo lissafin tarihi da shar'anta yaƙi da aka yi a shekara ta biyu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yace wa hakaza kullu hadithatin li kulli ab to daga nan kuma duk abin da zai faru a kowace shekara sai ana lissafin tarihi da shi shekara ta uku wani abu ya faru an shar'anta wani abu to sai a ci gaba da lissafin tarihi da shi shekara ta hudu kaza ya faru sai a ci gaba da lissafin tarihi da shi har zuwa shekarar da annabi ya je aikin hajjin bankwana ila an arraqu bi hajjatil wada har zuwa lokacin da suka yi lissafin tarihi da hajjin aikin hajjin bankwana aikin hajjin bankwana kuma yace as-sanatul ashira ya faru ne a shekara ta goma bayan hijira annabi ya je yayi aikin hajjin sa na bankwana a shekara ta goma bayan hijira to sai suka da suna lissafin tarihi da aikin hajjin bankwana allati hajja fiha annabi sallallahu alaihi wasallam falam yakul lahum tarikhun thabitun har yanzu dai ba su da wani tabbataccen tarihi wanda in an tashi rubuta abu za a rubuta ran kaza ga watan kaza abu kaza ya faru kawai har yanzu dai suna lissafin tarihi da faruwan babban abu tunda aikin hajji da annabi ya je na bankwana ai babban abu ne to sai zama sun ci gaba da lissafin tarihi da shi walamma kanatil hijratu fatihata khairin lil bashariya dube da cewar hijira daga makka zuwa madina mabuɗi ne ga alkhairi ga dan adam tunda madina ta zama headquarter na musulunci anan an ci gaba da saukar da ayoyi na alqur'ani sannan kuma anan ne aka shar'anta azumi a madina lokacin da annabi ya hijira daga makka ya dawo madina anan ne aka shar'anta zakka anan aka shar'anta aikin haji duk wasu shari'o'i da aka shar'anta zaka tara a madina aka shar'anta to shi yasa yace hijira da aka yi daga makka aka koma madina mabuki ne ga alkhairi ga dan adam saboda duk ibadu da muke bauta Allah da su a garin madina aka saukar da su in ka dauke sallah sallah ita a garin Makka aka saukar da ita da tauhidi duka a Makka ne to amma an ka dauke tauhidi da sallah sauran ibadu da aka shar'anta wa musulmai duka a garin Madina ne to shi yasa yace dube da cewa hijira da aka yi daga garin Makka zuwa Madina ita ce mabudin alkhairi ga dan Adam ومن أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي sannan kuma abu na biyu hijira daga Makka zuwa Madina yana cikin mafi girman hadisa wacce ta canja gudanan tarihin musulunci tunda lokacin da suna Makka ai ba su da katabus ba su da tacewa amma yanzu Madina sun dawo Madina ta su ce suke da buwaya to kaga ai ya canja gudanan tarihin dan Adam وكانت سببا لظهور الاسلام sannan har ila yau wato nan din yana so ya nuna mana dalilin da yasa aka fitita hijira daga Makka zuwa Madina ya zama an yi lissafin tarihin musulunci da shi kaga abu na farko dalili na farko dube da cewa hijira daga Makka zuwa Madina shine mabudin alkhairi ga dan Adam dalili na biyu shi ya canza gudanan tarihin musulunci dalili na uku sababan li zuhuril islami wa intisharu sannan kuma hijira daga Makka zuwa Madina sababi ne na daukakuwan musulunci da kuma watsuwan musulunci tunda sanda suna Makka ai ibadan ma ba su da ikon yin ta a sake ballantana su yi kokarin yada musulunci amma da suka yi hijira daga Makka suka koma Madina suna da damar su yada musulunci suna da damar su karantar da musulunci sannan anan ne musuluncin yayi ta daukaka to kaga duk wannan ya faru ne sakamakon hijira musulunci ya samu daukaka sakamakon hijira musulunci ya watsu sakamakon hijira to dube da waɗannan abubuwa da falala da hijira ta tara yace ju'ilat asasan littarihil islam wannan yasa aka sanya hijira daga Makka zuwa Madina ya zama ginshiki na lissafin tarihin musulunci kenan dube da falalan hijira ta fiskoci da dama fiskar daukakan musulunci ba a samu musulunci bai samu daukaka ba sai da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina musulunci bai samu daman yaduwa ya watsu ba sai da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina sannan kuma hijiransa daga Makka ya dawo Madina mabudi ne ga alkai na alkairi ga dan Adam wannan yasa aka ga cewa to hijiran ita ta fuccan canta a sanya ta ta zama ginshiki na lissafin tarihin musulunci to sai dai kuma yace waqtulifa fi awwal man arqa biha malaman tarihi sun yi sabani kan wane ne mutun na farko da ya fara lissafin tarihi da hijira shin sayyidina umar ne ko gabanin sayyidina umar ma an fara lissafin tarihi da hijira sai aka samu ra'ayoyi guda biyu na malaman tarihi ra'ayi na farko yace faqila an samu wasu daga cikin malamai da suka ce ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بذلك عند نزوله بقباء wasu daga cikin malaman tarihi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ma fara sanya hijira ta zama kalandar musulunci yaushe ne annabi ya sanya haka lokacin da yayi umurni a fara lissafin tarihi sanda yazo ya sauka ga quba annabi yayi hijira daga makka ya dawo garin Madina a watan Rabiul Awwal ya iso garin Madina da ya iso Madina ya sauka a Quba da ya sauka a Quba sai yayi umurni a fara lissafin tarihi da isowansa Madina wannan riwaya ce cikin riwayoyi na malaman tarihi wa an Abi Tahir Muhsin Zayyadi an samo daga Abu Tahir shi kuma riwayarsa ta bambanta da wannan riwaya ta Imam Hakim wanda Imam Suyuti ya kawo wannan riwayar cikin tadribur rawi yace annahu dhukira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arqa bil hijrati hina kataba al kitaba li nasara najran wa amara aliyan radiyallahu anhu an yaktuba fihi innahu kutiba li khamsin min al-hijra wannan riwaya ta bambanta da wancan duka dai sun tafi kan cewa annabi shine wanda ya fara lissafin tarihi ko kalandar musulunci daga hijirarsa amma riwaya farko ta bambanta da ta biyu riwaya farko ta bayyana cewa sanda annabi ya sauka Quba sai yayi umurni ana lissafin tarihi na kalandar musulunci da saukansa garin Madina. To wannan riwaya ta biyu kuma abin da take ambata shine annabi sallallahu alaihi wasallam arraha bil hijrati yayi lissafin tarihi da hijransa daga Makka zuwa Madina hina kataba al kitaba li nasara najran lokacin da ya rubuta wasika zuwa ga nasara kristan kenan nagarin najran annabi ya rubuta musu wasika a wasikan wa amara aliyan tunda sayyidina ali yana cikin masu rubutuwa annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai umurci sayyidina ali an yaktuba fihi ya rubuta cikin wannan wasikar da za a kai wa nasara waɗanda suke zaune a garin najran sayyidina ali ya rubuta innahu kutiba li khamsin min al hijra cewa wannan wasika ta annabi an rubuta ta ran biyar ga hijran annabi wato ranan da ake da kwanaki biyar da yin hijran annabi daga Makka zuwa garin Madina to kaga wannan riwayar ta bambanta da riwayar da tazo gabanin ta sai dai sun yi ittifaki kan cewa annabi shine ya fara umurni da tarihin musulunci ya zamanto daga hijiransa riwaya farko ta nuna san da ya sauka a Quba riwaya ta biyu kuma ta nuna a lokacin da yake rubuta wasiku ne ya turawa wanda ba musulmai ba annabi kuma san da ya rubuta wasikunsa shekara ce ta 8 bayan hijira nan ne ya rubuta wasikunsa wasu malaman suka ce a shekara ta 6 wasu suka ce shekara ta 7 dan tsakankanin nan dai annabi ya rubuta wasiku ya turawa waɗanda ba musulmi ba to kaga wannan riwaya ta bambanta da wancan tunda ita ta bayan annabi ya zauna shekaru a Madina ne kenan yayi wannan tarihi daga hijirarsa wannan ra'ayi na malamai na tarihi na farko kenan wanda suka tafi kan cewa annabi shine wanda ya fara lissafin tarihi daga hijirarsa to akwai ra'ayi na biyu kuma wanda ya nuna cewa ba annabi bane ya fara waqila ان الذي جعل الهجره نقطه ثابته لمبدا التاريخ الاسلامي فلا يتغير بتجدد الحوادث مهما عظمت هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا روايه تبيكن كو راي نبيكن سن تفكان cewar wanda ya fara kirkiran tarihin musulunci daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda tunda ya kirkira bai taba canjawa ba koda wani babban abu ya faru bai taba canjawa ba har yau dinnan da nake magana shine amirul mu'minin umar ibn al-khattab sayyidina umar shi ya kirkiri wannan lissafin tarihi na hijriya daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun daga nan sai ya zama tabbacacce tun daga nan sai ake lissafin tarihi da tarihin da sayyidina Umar ya kirkira na hijira cewa a fara lissafin tarihi daga hijira annabi daga Makka zuwa Madina a ce yau hijira annabi na da shekara kaza waye ya kirkiri wannan sayyidina Umar Allah ya jaddada shi yace wa kad waradat iddatu riwayatin tu'akkidu hadha akwai riwayoyi masu tarin yawa wanda suka tabbata wanda suke karfafa cewar sayyidina Umar Allah ya jaddada shi shine wanda ya kirkiri lissafin tarihin musulunci daga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa garin Madina to anan an kawo mana riwayoyi guda biyu riwayar Maimun bin Mihran da kuma riwayar Sha'abi wacce ya samo ta daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya dada su gaba daya to sai dai yanayi na lokaci ba zai bamu daman karanta waɗannan riwayoyi guda biyu ba waɗanda suke bayyana cewar sayyidina Umar shine ya kagi tarihin musulunci daga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina ga zamu jinkirta wannan bayani sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba zamu jinkirta karanta waɗannan riwayoyi guda biyu da suke bayyana mana yanda sayyidina Umar ya kirkiri lissafin kalandar musulunci da hijira annabi ko kuma sababin da yasa sayyidina Umar ya kirkiri lissafin tarihin musulunci kalandar musulunci da hijira annabi zamu jinkirta sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh